ilimi garkwa dan adam
san hakika ba da san garda ba kan ji marar ilimi abun rainawa
barkarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan adam a cikin shirin namu da wannan mako za ku ji kokarin da manyan makarantu a Najeriya ke yi na tabbatar da tsaro a makarantun su
muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity dinnan hadde mu cikin zamfara da kuma jami'an mu
haa kuma za ku ji matsalolin da jami'o'i masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya da kuma fatan su na samun tallafi daga gwamnatin tarayya
to za mu zo mu duba mu ga duka report da aka bayar da kuma mu ga me za a yi na gyara me aka riga aka yi na gyara tukuna su shugabannin makaranti ya zauna ya zauna
a makon da ya gabata ne dai aka yi bikin yaye dalibai na biyu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara a bana dai jami'ar ta yi amfani da huruman laccarta ne na jan hankalin mahukunta su himmatu wajen daƙile ayyukan ta'addanci don ci gaban ilimi da haƙoƙin rayuwa a Najeriya Professor Ahmed Ma'azu shi ne mataimakin shugaban jami'ar ta gwamnatin tarayya da ke Gusau kuma a hirarsu da wakilinmu Sani Sha'ib Malumfashi ya yi masa ƙarin haske kamar haka
wannan lecture da muka gabatar mun gabatar da ita ne saboda a kowane lokaci ana yin lecture idan za a yi convocation to ana zabo topic wanda yake na yanayin da ake ciki ko kuma muhimmancin wani abu sai a ba wanda ya cancanta ya zo ya bada kasida kan wannan abun ga muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity dinnan zaman lafiya ya dai cittura a gehen mu na arewa gaba daya da ma Najeriya baki daya hadde mu cikin zamfara da kuma jami'an mu sai muka ce to insecurity shi za mu yi magana ne mun ka nemo cewa a ai ga stakeholders din da ya kamata cikin su ya kamata don mu ƙara hada kansu ya kasance sun hadu sun samu mu al'umma mahita to bari mu nemo mun ka duba mun ka ga ai gwamnatin Katsina shi ya dace kuma ga shugaba kuma gashi basarake saboda haka mun ka ga cewa shi ya dace ya zo ya muna wannan lecture so da ya kasance mutane su saurara kuma ina ne mafita ina ya kamata a yi don al'umma ta fahimta don wani bi mutane su gane halin da muke ciki so da ya kasance in ma taimaka muna za a taimaka muna ko kuma a gane cewa ga inda ya kamata a maida gaba don ya kasance mun samu ƙarshen wannan al'amari.
Gwamnatin jihar Katsina Malam Dukkurada wanda kuma shi ne shugaban ƙungiyoyin gwamnonin jihohin arewa maso yammacin Najeriya ya taɓo al'amura da dama a cikin laccar da ya gabatar kan wannan maudu'i wanda sun ka haɗa hadda cin hanci da rashawa a matsayin wasu hanyoyin da suke assasa wannan al'amari da ake ta fama da shi yake cincinewa.
To alhamdulillah nan ya kamata a dauki mataki kyakkyawa wajen ganin cewa bodojin mu an kuraye su an tsare su an tabbatar da cewa abubuwa marasa kyau da kwayoyi da kuma wa'annan makamai ba su shigo mana ba. Na biyu kuma kamar yadda na faɗa a lokacin da na yi lecture na gaya muku cewa corruption yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana matsala a ƙasar nan. Don haka tsohon shugaban ƙasar nan ya faɗa lokaci da yawa cewa in ba mu kashe corruption ba to corruption zai kashe mu to corruption ya ɗauko hanyar kashe mu wannan insecurity ɗin da abubuwan da muke gani sai mun kyautata shugabanci mun yi adalci mun tsare kuɗaɗen al'umma mun tabbatar da cewa ana yin gaskiya da riƙon amana shi zai ƙara ma talaka ƙauna na gwamnatoci kuma su tabbatar da cewa ba a tare aka zama ɗaya ba akwai canji kuma insha Allah muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hidima.
Malam Dukkurada gwamnatin jihar Katsina kenan. Shin kowane hali ɗaliban wannan jami'a suke ciki a halin yanzu ganin cewa a baya sun yi fama da 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane aƙalla zai kai wajen kusan so uku ko so hudu ga abin da wasu daga cikin ɗaliban suka yi mana bayani.
To gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe gaskiya an samu sauki sosai sabanin da kusan kullum muna zaune sai dai mu jarban bindiga mu tashi mu rufe ɗakuna amma gaskiya yanzu tunda muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauki sosai. Kawo muna kira ga hukuma da gwamnati, muna godiya a gare su da saukin da muka samu, sannan kuma muna kira a ƙara sawo mana matakan tsaro.
Abubakar Abdulkadir, wanda da wato muna karatu cikin ɗaɗar duk da Allah ya taimake mu, an kawo mana studies a nan inda muke zaune, so insha Allahu fargaba ta rage mana, muna karatu cikin kwanciyar hankali. A
sunana Muhammad Mustafa Malumfashi, ni ɗalibi ne insha Allah, aji na biyu, ina karantar BSc Economics. Gaskiya ina jin ba daɗi saboda wani lokacin hankalinmu ba a kwance ba, muna so mu shigo cikin makaranta mai karatu da irin dai sauran ishu din za mu ja an ɗauke ƴan uwanmu da sauransu. Gaskiya alhamdulillah yanzu mun ga an kawo jami'an tsaro kuma ana kulawa da mu yanda ya dace, amma muna roƙon gwamnati da ta ƙara dagewa.
Sunana Umar Ali, ina karantar BSc Physics. Gaskiya muna jin ba daɗi saboda yanayin ko karatu ma in babu tsaro karatun ma ba zai taɓa yi wa mana mu a cikin makaranta ba. A gidajen mu ma muna zaune a hankali ba kwance ba. Muna kira ga hukumar shi da su taimaka mana dai a dai ƙara duba lamarin nan, dai ana ya bakin kokari mu mun sani.
Babu shakka wajibi ne a samo da wamman harka ta tsaron rayuka da lafiyar al'ummar ƙasa baki ɗaya ta yadda za a samu cigaban ilimi da kuma sauran fannonin rayuwa.
To daga Gusau sai kuma jihar Gombe, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da mamallakin wata jami'a mai zaman kanta game da rawar da ɗalibai ke takawa wajen cin jarabawar JAMB da ya gabata, daga bakin wanda ya mallaki wannan jami'a Dr. Sani Jauro.
Muna yi wa Allah godiya da ya samu wannan nasara na samun irin wannan nasara, duk da cewa wannan su ne asset na tara da muka fitar, kuma duk asset takwas na bayan nan dukkan su sun ci jarabawa, so babu ko ɗaya wanda bai tafi jami'a ba. Amma bana cin jarabawan ya fi dukka shekaru takwas na bayan nan da aka yi, to shi yasa wannan ya zama ya fi fice, ya fi kai mu irin matsayin da muke mahanga da muke so ita makarantar nan ta kai, kuma mun kama hanya ba nan ne za mu tsaya ba, za mu ci gaba. Bana kashi 80% na yaran da suka rubuta JAMB.
To dai kuma saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai yi daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilan namu daga Zamfara, sanin Shaibu Malumfashi da kuma Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Yuli Lena Creation. Naku Babangida Cifrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mushinku.